الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ɗaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci Ash-Shaykhul Imam Al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun tattauna akan matashiyar magana wanda malam ya kawo mana abubuwan da farin jakada sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya kasance yana yi yana karantawa na surori a cikin sallar asubahi wanda a yau insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi game da sallah ta biyu ita ce salatul zuhur ko qala al-musannif rahimahullahu ta'ala salatul zuhur wa kana sallallahu alayhi wa sallama yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn بفاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية ما لا يتي صلاة الظهر سيكما أبو بواند ما أيكي صلى الله عليه وآله وسلم يكسن تينا كرانتا واتكين صلى الظهر واتو أبو بواند ما أيكي عليه الصلاة والسلام يكسن تينا ينا كراتو باينيا مفاتحة surar da yake dorawa a cikin sallar azhur malam yace jakadan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a cikin rak'o'i guda biyu na farko na sallar azhur yana yin karatu da fatihatul kitab wato mabudin alqur'ani ita ce suratul fatiha wa surataini da kuma surori guda biyu kowata raka'a bayan ya gama karatun fatiha yana karanta mata sura mai cin gashin kanta wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil thaniya maiki alayhi salatu wassalam yana tsawaitawa a cikin karatun raka'a ta farko irin tsawaitawar da baya yi a cikin raka'a ta biyu yana tsawaita raka'a ta farko irin tsawaitawar da baya yi wa raka'a ta biyu yana dadewa a cikin raka'a ta farko irin dadewar da baya yi a cikin raka'a ta biyu wato zamu ga wannan hadisi ne na Abu Qatada Al-Harith ibn Rabi'in Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi a cikin littafin su wanda a karatu wanda ya gabata ma mun tattauna akan shi كان يقرا في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب ويسمعنا الايه وفي روايه احيانا ويطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الركعه الثانيه وهكذا في العصر وهكذا في الصبح ابو قتاده يتي جكان الله صلى الله عليه واله وسلم ya kasance yana yin karatu a cikin sallar azhur a rak'o'i guda biyu na farko yana karanta mahaifiyar alqur'ani da kuma surori guda biyu a rak'o'i guda biyu na ƙarshe kuma yana takaitawa ne da mahaifiyar alqur'ani ita ce fatiha yana jiyar da mu aya a waɗansu lokuta yana tsawaitawa a cikin raka'a ta farko irin tsawaitawar da baya yin ta a raka'a ta biyu yanda yake yi dinna a cikin azhur haka yake yi al-asr yutawwilu fi rak'ati al-ula ma la yutawwilu fi rak'ati al-thaniya haka kuma yanda yake yi a cikin azhur da al-asr haka yake yi a cikin as-subahi
wato wannan shine hadithin Abu Qatada wanda ta zo a cikin salatul subh a cikin karatu mu na salatul subh muka tattauna akai shi na'am wa kana ahyanan yudiluha wato a wadansu lokutan jakadan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana sawaita karatun sallal azhur yana jin raka'a ta farko sosai ya dade a cikin ta hatta annahu har dai hakika farin jakada sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko kuma hatta annahu har dai hakika yadda lamarin yake alhaud din nan damiru sha'ani har dai yadda lamarin yake kanat salatu zuhuri tuqam sallal azhur ta kasance ana tada iqamar sallal azhur alhamdulillah ya hadiyukumullah wa yusallu alaikum كانت صلاة الظهر تقام أبو سعيد الخدري الله تعالى قال يدار شيئتي صلى الظهر يكسن شأنا تاري كامل صلى الظهر أما صلاة مائك صلى الله عليه وسلم فيذهب الذاهب إلى البقيع سيوان دبا يدع الولاة فيه can baki ita ce makabarta ta Madina ya tafi nan bayan gari yaje can wajen baki makabarta ta Madina fa ya qadi hajatahu ya biya bukatar sa a can saboda baki a wancan lokacin a bayan gari take to sai mutun ya tafi bayan gari irin wadanda ba su da ban daki a cikin gidajen su sai ya tafi bayan gari ya biya bukatar sa idan ya biya bukatar sa ثم ياتي منزله سنن كما سي يزو gidan shi ثم يتوضا سنن yayi alwala ثم ياتي سنن kuma yazo masallaci na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi rak'ati al-ula alhali ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin raka'a ta farko bai gama ta ba wato mutumin da zai fita daga gari yaje ya tsuguna ya biya bukatar sa bayan ya gama ya zo shi gida yayi alwala bayan ya yi alwala ya zo masallaci kuma ya shiga ya riski raka'a ta farko kaga dai ai za a yi karatu da su da Allah ma yake yana karanta ayar da ta kai kusan suratul anfal wani abu makamcinsa saboda za mu ga cewa tafiya da zuwa mutum ya biya bukata Allah kalli zai ɗauki kusan minti goma ya je ya dawo ya alwala da sauransu ga haka minti goma yana ga za a iya karanta safa biyu ko safa uku idan mutum zai yi karatu a hankali mun gane da kyau to zai riski raka'a ta farko min ma yuqawiluha saboda tsawaitawar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa raka'a ta farko wato kuma za mu ga cewa yawanci ma'aiki alaihi salatu wassalam yana dadewa a raka'a ta farko irin dadewar da baya yi a cikin raka'a ta biyu ba dan komai ba kuma yadda za mu gani a nan yace karu ya zunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nasu rak'ata al-ula wato wannan hadisi na kanat salatu dhuhri tuqamu hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri al-Imam Muslim ya fitar da shi kanat salatu dhuhri tuqamu fa yadhhabu ahadu fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi'i fa yaqdi hajatahu thumma ya'ti ahlihi fa yatawaddau thumma yarji'u ila al-masjidi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi rak'ati al-ula wato sallar az-zuhr ana tada iqamar ta sai wanda ba ya da alwala ya tafi bayan gari ya biya bukatar sa yayin sarki ya zo shi ya alwala sannan kuma ya zo masallaci ya riski ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cikin raka'a ta farko karu ya zunnuna wato sahabbai sun kasance suna da yaqinin cewa annahu yuridu bidhalika hakika ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana nufi bizalika da wannan tsawaita raka'a ta farko da yake yi a cikin kowace raka'a yana nufin an yudrika an-nasu ar-raka'ata al-ula wato mutane waɗanda suke sallah a bayan shi su riski raka'a ta farko wato saboda wannan yana zawa da ma'anar aidana yana zawa da ma'anar kuma abdannu ar-rajih kuma yana zawa da wani al-dhannul marjuh duka yana dokan guda uku ne dhanna inda take zawa da ma'anar al-yaqin kaga in maka bauci wara al-mujrimuna an-nara fa dhannu annahum waji'uha wannan ayatun kenan ayatun annahum waji'uha wa lam yajidu anha masrifa alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un alladhina yu'minuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un wanda suka tabbatar kenan to kuma yana zama da ma'ana adh-dhannu bi ma'ana adh-dhannu al-majhur Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithmun wato wannan adh-dhannu al-marjuh ake magana akai watan da ba shi da karfin dalili sai kuma akwai adh-dhannu ar-rajih wanda a wani gurin ma Allah ta'ala ya ambace shi da al-ilm a cikin suratu yunus zamu ga cewa anan ma Allah ta'ala ya ambaci adh-dhannu al-marjuh wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a inna Allah 'alim bima yaf'aluna gane da kyau to amma da Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu yubayyi'unaka idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin wannan shine adh-dhannu ar-rajih shi yasa Allah ta'ala ya ambace shi anan da al-ilm gane da kyau to da adh-dhannu ar-rajih da adh-dhannu bi ma'na al-yaqin wato suna ana yin aiki da su amma adh-dhannu al-marjuh shine wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yace kada ayi amfani da shi gane da kyau malahum bihi min 'ilmin illa tiba'u adh-dhanni وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا to sun kasance suna da yakinin cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam yana nufin wannan tsawaita raka'a ta farko da yake an yudrika nasu ar-raka'atul ula mutane su riski raka'a ta farko saboda yana daga cikin abin da ya kamata limami ya zamanto yana da fiqhu a kansa idan ya fito masallacin shi in a ce sahu hudu yake cika a sallah to in yazo ya ga sahu na farko ne yanzu akwai na biyu da na uku wanda ba kowa a cike shi yamci to bai kamata ba daga ya shiga yayi karatu wanda yake kufuf a raka'a ta farko saboda zai zama to hata a raka'a a sahu na farko din a samu wadanda ba su samu raka'a ta farko ba kaga wannan ba fiqhu ba to amma sai ya ja raka'a ta farko ta yanda zai zama to da sahu na daya da na biyu da na uku ba za ka ga ba wadanda za su tashi su ciko raka bayan an sallama idan za ka ga su an tashi an ciko raka sai a sahu na karshe to amma za ka ga cewa wani ya tawilu fi raka'ati thaniya ma la yatawilu fi al-ula yana dadewa a raka'a ta biyu irin dadewar da baya yi a raka'a ta farko da kaga wannan khalafa wato al-hikmata ya saba hikimar da ya kamata mutum ya kula da ita raka'a ta farko ana tsawaita ta ne da Allah ko wanda lokacin da ya ji kiran sallah ya shiga bandaki ko irin cikin shi ya kunce da sauransu yana ta fama har aka ta da iqama dai bai samu ya gama Allah ba kaga cewa yana kwadayin a ce ya riski raka'a ta farko idan kai gajeren sura hakan din ba zai bashi damar riski raka'a ta farko ba kuma akwai wanda shi kullum kwadayin sa shine zaman to sallar da zai ya same ta tare da limami complete inda zai samu raka'a ɗaya ba zai ji dadi ba zai iya gitta wannan masallaci ya tafi wani masallaci saboda kwadayin ya samu raka'a cikakku guda biyu ko guda uku ko guda hudu ya gurgurna sallar da tun zai sallata asubahi adh-dhuhr al-asr maghriba isha'i kamar yanda muka sani وكان يقرا في كل من الركعتين قدر الثلاثين آية ما يجي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسانتي ينا ينكراتو في كل اتشكن قوة ركعة من الركعتين دقا اتشكن وأن الركعة وإن غداب ينا ينكراتونا قدر الثلاثين آية ولغدن آيوي غدا ثلاثين ينا كرانتا ولغدن آية ثلاثين qadara qira'ati alif lam mim tanzilu as-sajada gurgudan karanta suratu as-sajada saboda suratu as-sajada a karatu wanda ya gabata mai magana akan cewa aya 30 ce kuri uku gare ta kuli yatawaffaku wala nuziqannahum karshen sura mun gane da kyau shine gurgurdan karanta suratul sajda ne aya 30 daidai wa fiha al-fatiha wato a cikin adadin ayoyin nan 30 akwai karatun fatiha kenan sai ya zama to karatun fatiha aya 7 gare shi ko to sai ya karanta surar da take dauke da aya 23 salatun 20 aya wato sura ce wadda take dauke da aya 23 na'am na balan gaske ya na eh 23 aya eh wane gura ne gaske ha wata sura babu alqur'ani ko eh yamti ne ga wannan bangaren a cikin qur'ani a riwayan wani shi babu suran da take da aya 23 akwai mai aya 24 akwai mai aya 25 akwai mai aya 22 akwai mai aya 21 akwai mai aya 20 daidai akwai mai aya 26 a 27 aya akwai mai aya 27 28 ma dai akwai mai aya 28 29 ma akwai mai aya 29 akwai kuma mai aya 30 daidai da magana daga 20 zuwa 30 daidai in muka roka ihda wa 20 aya suratul layli aya 21 ce cikin ta 22 aya suratul al-buruj aya 22 24 aya suratul al-hashr aya 24 ce 25 aya suratul al-inshiqaq aya 25 ce 26 aya suratul ghashiya aya 26 ce 28 aya suratul jinn aya 28 ce 29 aya suratul takwir suratul takwir idza shams kuwirat aya 29 30 ba dai kenan sai kuma 30 aya cikin suratul as-sajda zamu ga cewa ita ce mai aya 30 daidai suratul tabaraka a cikin warshu aya 31 ce da ita da suratul insan ba aya 30 ba ce an gane da kyau ina ga 27 aya da 23 aya ina gare su ne wanda sai mun je mu jiri wajen su malamin malam isma'ila za su da ya gama na an gane da kyau to sai ya diba ayar da surar da take dauke da aya 23 ko aya 24 kada ya karanta irin su suratu suratul hashr wanda aya 24 take dauke da su kuri na farko alam tara ila alladhina nafaqu kuri na biyu law anzalna hadha alquran sai kuma ayoyi guda hudu na karshe daga law anzalna in kai da safi zuwa yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa alazizul hakim za su baka aya hudu sai su baka goma goma biyu da kuma hudu mun gane da kyau amma akwai 23 aya suratu al-mumtahana suratul mumtahana ta aya 13 ce ita mun gane da kyau amma dai ina ga 23 zaje sai Allah ya mada kyau na'am sai kuma yace ni to wannan hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي رواية قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر 15 آية وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك Abu Sa'id al-Khudri yace hakika da kada Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yin karatu a cikin sallar az-zuhur a rak'o'i guda biyu na farko yana yin karatu gurgurdan aya 30 daidai a cikin wata riwaya gurgurdan karanta suratul sajda a rak'o'i guda biyu na karshe kuma yana karanta rabin hakan din shine gurgurdan ayoyi guda 15 a rak'o'i guda biyu na karshe kenan zai zama to kenan a raka biyu na karshe na sallan az-zuhur ba laifi limami ya kara akan fatiha saboda a fatiha aya 7 ce ngani wa ahyanan kana yaqra'u bi was-sama'i wat-tariqi was-sama'i dhati al-buruj wal-layli idha yaghsha wa nahwiha min as-suwar a wadan su lokutan ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karanta was-sama'i wat-tariqi da was-sama'i dhati al-buruj da wal-layli idha yaghsha wa nahwiha min as-suwar da makamantan su daga cikin surori to wala hadisi ne na Jabir ibn Samura hadithin Jabir ibn Samura kamar yanda yana cikin sunan Abi Dawud da kuma haka Imam Muslim ya fitar da wani kaso nashi yanda yake cikin sunan Abi Dawud kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'asri bis-sama'i wat-tariqi was-sama'i dhati al-buruj wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin karatu a cikin sallan az-zuhr da al-asr yana karanta was-sama'i wat-tariq da kuma was-sama'i dhati al-buruj a cikin wato wannan cikin wato bukhari a cikin sunan Abi Dawud kenan amma wallahi idza yaghsha wannan shi kuma yana cikin sahih Muslim ya tabbata cikin sahih Muslim ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a sallan az-zuhr yana karanta wallahi idza yaghsha kamar yadda zamu tarra hadisi insha Allah ta'ala shi ma hadisin Jabir ibn Samura ne wanda shi kuma wannan wato in farada bihi Muslim an al-Bukhari kuma Muslim ya kadaita da fitar da wannan hadisin babu shi cikin sahih Bukhari na'am wa rubbama qara'a idha as-sama'u shaqqat wa nahawaha wato wadansu lokutan ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana karanta idha as-sama'u shaqqat wa nahawaha da makamanciyarta da muga cewa idha as-sama'u shaqqat aya 25 ce kage kenan idan ka dora ta da Fatiha za ta kama aya 32 kenan mun gane da kyau to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance a wadansu lokutan so da dama ma yana karanta suratu ash-shaqaq a cikin salatu zuhur wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi adh-dhuhri wal 'asri biqtirabi lihyatihi wato sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance suna ganewa suna sanin karatun ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallan adh-dhuhr da al-'asr ta hanyar karkatawar geman yashi sama da kasan da geman yashi take yi to dulu ala annahu yaqra da wannan asar din mun karanta shi a baya asar ne na Abu Ma'mar Abdullah ibn Sakhbara al-Azadi al-Asadi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wanda yace kullana li khabbabin akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi dhuhri wal 'asri qala na'am kunna bima kuntum ta'rifuna dhaka qala bi qirabi lihyatihi wato asar din da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi haka al-Imam Ahmad ya fitar da shi asar din Abu Ma'mar Abdullah ibn Sakhbara al-Azadi al-Asadi yace mun ce wa Khabbab ibn al-Arad shin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana yin karatu a zuhur da al-asr yace tabbas yana yi muka ce da shi ta kaka kuke gane cewa yana karatu a zuhur da al-asr yace bi qirabi lihyatihi ta hanyar motsawar geman yashi sama da kasar take ta hanyar idan yana magana labban shi suna hadewa suna budewa hakan din zai sa kuma haba shi ita ma ta dinga kasa tana sama hakan din zai sa kuma geman yashi shi ma ya dinga kasa yana sama mun gane da kyau haka sabab ibn al-arat Allah ta'ala ya kare da shi ya ga wa daliban sa Abu Ma'mar da abokansa qira'atuhu sallallahu alaihi wa sallama ayatin ba'da al-fatihati fil akhiratayn wa tukaranta war ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wadansu ayoyi bayan ya gama karatun fatiha a rakawoyi guda biyu na karshe na sallan az-zuhr ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a wadansu lokuta din yana karanta wadansu ayoyi bayan ya gama karatun fatiha a rakawoyi guda biyu na karshe na az-zuhr وكان يجعل الركعتين الاخيرتين اقصر من الاوليين قدر النصف wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana sanya karatu na rak'o'i guda biyu na karshe na sallan az-zuhr gajeru ne idan ka hada su da rak'o'i guda biyu na farko gurgurdan rabin su yana yin karatu gurgurdan rabin su a rak'a ta farko da ta biyu mace yana yin karatu gurgurdan ayoyi guda 30 a rak'o'i guda biyu na ƙarshe su kuma yana yin karatu gurgurdan rabin aya 30 zamu ga cewa aya 30 idan aka ce ka raba ta gida biyu na zamu zaka ce ba 5 da 6 ko kuma 7 da 8 ko idan ka ce 15 da 15 za su kaba gida biyu ka raba su za su bada 30 ngane da kyau badara 15 ayatan gurgurdan aya 15 kaga idan ka dauki gurgurdan aya 15 shine zai baka mai Fatiha aya 6 aya 7 kana akwai aya 8 da madala yake kara a wadansu lokuta bayan ya gama karatun Fatiha a raka ta uku da ta hudu ta azhur to yana yafa wani abu mun gane da cewa wannan kuma ba kullun ba lokaci zuwa lokaci bayan ka gama karatun Fatiha zaka iya karanta watini a raka ta uku bayan ka gama karatun Fatiha zaka iya karanta alam nashrah a raka ta uku a raka ta hudu ka karanta watini bayan Fatiha mun gane da cewa wannan kuma shine abin da hadithin Abu Sa'id al-Khudri wanda muka karanta shi dazu ya tabbatar annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atayn al-ulayn fi kulli rak'atin qadra 30 ayatan wa fi riwayatin qadra qira'ati al-ilami tanzilu as-sajda wa fi al-ukhrayn qadra 15 ayatan wa qara aya 15 ngane da kyau وربما اقتصر فيهما الفاتحه to gashi nan a kasa yace Ahmad da Muslim suka fitar da wannan hadisi Allah ya ji don su da rahama wa fil hadisi dalilun ala anna ziyadatu ala al-fatiha fi rak'atayn al-akhiratayn sunnatun wato a cikin wannan hadisin zamu ga cewa dalili ne wannan hadisi dalili ne akan cewa hakika kari a cikin rak'o'i guda biyu na ƙarshe bayan ka karanta Fatiha kai kari akan Fatiha din wannan sunna ce amma ba kullun ba kenan wa alaihi jam'un min as-sahaba yace akan wannan ra'ayin ne ba wato adadi mai yawa na sahabbai na ma yake alaihi salatu wassalam suke kai akwai adadi na sahabbai wadanda suke kan wannan fatawa wannan ra'ayi minhum Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu daga cikin sahabbai din akwai Abu Bakr as-Siddiq Allah ta'ala ya kare yadda da shi kaga ko shi kada yake kan Abu kuma ga hadisi wanda kuma babban dalili shine hadisi kuma ga al-khalifatu al-awwal khalifa na farko cikin khulafa guda hudu ya tafi akan wannan ra'ayi kaga yana da kai wato duk wanda ya aikata yana da kai magabaci akai wa huwa qaulul imam ash-shafi'i sannan kuma wannan ita ce fatawa ta al-imam ash-shafi'i Muhammad ibn Idris daya daga cikin as-sahabu al-madahib al-arba'a daya daga cikin malaman madhabobin nan guda hudu sawa'un duk daya ne kana zalika fi dhuhri aw ghayriha wato wannan karin da mutum zai yi a cikin rak'o'i guda biyu na ƙarshe ne na adh-dhuhr ko watatta rak'o'i guda biyu na ƙarshe na al'asr rak'o'i guda biyu na ƙarshe na isha'i rak'a ta ƙarshe ta sallar maghriba mutum zai iya karawa wa akhadha bihi min ulama'i al-muta'akhirin abul hasanati al-laknawi Abu al-Hasanat al-Laknawi ya yi riko da wannan ra'ayi daga cikin malaman mu waɗanda suka biyo baya saboda waɗancan al-mutaqaddimuna to daga cikin malamai na ƙarshe akwai Abu al-Hasanat al-Laknawi shi ma ya yi riko da wannan fatawa ta Abu Bakar Allah ya kare yadda da shi da wato Muhammad ibn Idris al-Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama fi ta'liq al-mumajjad ala muwatta'i Muhammad wato cikin at-ta'liq al-mumajjad ala muwatta'i Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani mun gane da kyau wato ma nasu cikin safa ta 102 kenan ko wa qala Abu al-Hasanat al-Laknawi yace wa aghraba ba'd as-sahabina shashi daga cikin abokan karatun mu yazo da bakon abu حيث اوجب سجود السهو بقراءه سوره الفاتحه الاخرى يعني انه suka wajabta yin sujada taraf kanwa saboda mutun yayi karin karanta sura a rak'o'i guda biyu na ƙarshe wato a rak'a ta uku da ta hudu ta azhur da al'asr idan mutun ya manta ya kara sura to sai sujjada ta rukunwa bayan sallama saboda yayi ziyara a gurin da ba a yi. Wa qad raddahu shurahul munya Ibrahim al-Halabi wa Ibn Amir Haj wa ghayruhuma bi ahsani radd. Yace to hakika wadanda suka yi walittafin al-Munya sharhi sun yi martanin wannan magana sun mayar da ita shine akwai Ibrahim al-Halabi da kuma Ibn Amir Haj da waɗansunsu sun yi mata raddi sun mayar da wannan magana da mafi kyawun raddi sun yi bayar da amsa mafi kyawu wato wanda ba ta da bayaniya a cikin saboda abin na dalili wala shakka a ce ba kokonto fi anna man qala bidhalika lam yablughu alhadith cikin cewa hakika dukkan wanda ya tafi akan cewa idan mutun yayi kari na karatu na sura bayan ya gama karatun Fatiha a rak'a ta uku da ta hudu ta sallan az-zuhr da ta al-asr da ta isha'i kan cewa sai yayi sujudu sahwi lam yablughu alhadith ba shakka cewa wannan hadisin bai kai kunnan shi ba bai isa zuwa gare shi hadisi Abu Sa'id wanda yana cikin sahih Muslim da kuma Musnad Ali Imam Muhammad ngane walau balaghahu lam yatafawwah bihi yace da a ce labari ya iso gare shi ba na tunanin musulmi malami zai samu hadisi kuma ya canza ya karkace wa hadisin da lam yatafawwah bihi da bai bude baki yayi magana da cewa sai mutum ya sallu da sahabi ba ngane to wato at-tafawwuh shine lam yaftah kalamahu bi hadha al-qawl da bai bude bakin sa ba da wannan magana ya faɗi wannan magana din na'am wa rubba maqtasara fihi ma ala al-fatiha wato so da dama ma kuma a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana taƙaitawa a cikin rakawoyin guda biyu na ƙarshe na sallar az-zuhr da al-asr da isha'i akan iyakaratun fatiha a waɗansu lokuta yana taƙaitawa a kansu wato ƙari akan karatun fatiha a rakawoyi guda biyu na ƙarshe shine yajuz ya halatta mun gane idan mutum bai ƙara ba za ka ce ba yayi sallah da wuri yayi sauri a cikin rakawoyin shi na uku da na hudu yayi sauri a cikin su kuma idan ya ƙara ba za ka kawo shi akan cewa yayi sujudu sahwi ba sai ya zama to taratan tasna'u dhaka wa taratan tasna'u dhaka sai zama to amilta bis sunna kai aiki da sunna ta ma'aiki wancan lokacin ka karanta sura bayan ka karanta fatiha amma sura din ma daidai ce kada ka karanta mai so wancan lokacin kuma bayan ka karanta fatiha kai saboda yin aiki da duka sunnar ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan hadisi ne na Abu Qatada wanda mun sha karanta shi a kwanan nan din wato wafi rakatain al-ukhrayn bi ummi al-kitab ngane da kyau shine yace wa rubba maqtasara fihi ma al-fatiha wujub qira'ati al-fatihati fi kulli rak'a wajibin karanta fatiha a cikin kowace rak'a wajibi ne bawan Allah musulmi mai sallah ya karanta fatiha cikin kitabi a kowace rak'a daga cikin rakawoyi na sallar shi wato albani yayi maka hasan din mas'ala din saboda fil mas'alati niza'un bainal ulama akwai jayayya tsakankanin malamai wannan suna ganin cewa shin qira'atul fatiha rukunun fi kulli rak'atin min rak'ati salati aw qira'atul al-fatihati wajibun fi julli rak'ati salati karatun fatiha rukuni ne a cikin kowace raka'a daga cikin rakawoyi na sallah ko kuma a'a rukuni ne a cikin yawancin adadin rakawoyi na sallah ba wai dukkansu ba to shi sai maka hasa ya yanke maka wannan garrama raba garrama kenan ya ce wujubu qira'atil fatihati fi kulli raka'a ba dan can wai fi julli raka'ati ba fi kulli raka'atin ne dole sai ka karanta fatiha wa qad amara al-musii a salatihi bi qira'ati al-fatiha hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wannan mutumin da ya muna na sallar shi ta hanyar karanta fatiha fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a haythu qala lahu yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce mai ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'ati al-ula bayan manzo Allah sallama ya umarce shi da ya karanta fatiha din a raka'a ta farko sai ya ce mashi thumma fa'al zalika fi salatika kulliha, sannan kuma sai ka aikata hakan din nan da kai a raka'a ta farko ka aikata shi a cikin sallar ka gabaki dayanta, a raka'a ta biyu da ta uku da ta hudu idan sallar ruba'iyya ce, a raka'a ta biyu da ta uku idan sallar thulathiyya ce, a raka'a ta biyu idan sallar thana'iyya ce. Gane da kyau wannan hadisi ne na Abu Huraira wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da shi. Wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya, fi kulli raka'atin, sannan kuma ka karanta wato Fatiha a cikin kowace raka'a, ka aikata ga thumma fa'al zalika fi kulli raka'atin. Gane da kyau, ya ce wa fi salati ga kulli, sai ya ce fi kulli raka'atin, a cikin kowace raka'a, dukkan rako'in da zaka yi na sallah, to a kowace sai ka karanta Fatiha. Gane? To wannan ya dudu ala annahu la nisa, ba a jayayya kenan kan mas'ala da cewa waɗanda suka tafi akan cewa qira'atu al-Fatiha fi kulli raka'atin rukunun min raka'atin min arkanis salati, su suka fi dalili sama da waɗanda suke ganin cewa wajibi ce fi jullin raka'at. Kun gane? Wanda wannan mas'ala ce fiqhiyya a kutubul fuqaha, za ka gani lokacin da ka buɗe littafin Irshadus Salih kana karantawa askari, za ka tarra wannan mas'ala ɗin. Haka kuma waɗansu daga cikin littattafai na Malikiyya da kuma waɗansu daga cikin littattafai na malaman mazhaba, irin ka ɗauka Al-Mawsu' da kuma Al-Majmu' da sauransu, irin dai Al-Muqawwalat, za ka samu wannan saɓani na malamai. So amma shi Albani sai maka raba garrama, saboda idan sabata addalilu idan sabata nafsu fa ai faraka, inda nasu ya tabbata ai ba kuma sauran garrama, sai wanda ya so ai garrama. Wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan, a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana jiyar da sahabbai aya ɗaya a cikin karatu a karatun sallar da ake a asirce, yana jiyar da su aya ɗaya. Gane da kyau, babu laifin lokaci idan kana sallah, kana sallan azhur can ka ce zumiratin fastawa ubudul ufuqil a'la, kuma sai ka ci gaba da karatun ka koyi. Gane da kyau, babu laifin dan wato waɗanda suke jin ka suke sauraron ka su san cewa kana karanta suratul najmi, idan wanda ya tsaya ma ba da kyau bai gyara tsayuwar shi, ka ce sai mun ji har ƙarshe kuma. Mun gane? Ko kuma lokacin da mutum yake karatu a sallan azhur, sai ya ɗauko karatun da zai iya zuwa gurin wata sujada. Yin misali, ya ɗauki karatun suratul sajada, sai ya zo inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha khabu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruna. To na akwai sujada. To malamai suka ce shin idan ya tashi bayyanawar zai bayyana ayace dukanta, saboda idan a cikin sallan azhur kana tsaye kai tsaye aka ga ka tafi kai sujada, waɗansu kidimammu sai su yi tunanin cewa rabu kalma ce kai su dinga subhanallahi subhanallahi. To malamai suka ce saboda ka kore wannan shakku da wannan shubha daga gare su, sai ka karanta aya din dukanta a bayyane. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sai ka faɗa kai sujada, kenan sun san dalilin da yasa kai sujada shine ka karanta ayar da take dauke da sujada ce. Akwai guraren da ake yin sujada a cikin Alkur'ani, gurare 10-15 ko kuma gurare 10-11 kamar yanda ka zamanto malamai su yi saɓani a kai. A Malikiyya gurare guda 10-11, a laisa fil mufassali min hashe'u, ba komai na sujada a cikin al-mufassal, surorin da ake rabewa tsakaninsu da basmala. Mun gane da kyau, to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa gurare 10-15 ne. Waɗannan 11 da Malikiyya ta tabbatar akwai su haka ne. Sannan kuma akwai guri ɗaya cikin suratu al-hajji na ƙarshe, ya ayyuhal ladina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malu al-khaira la'allakum tuflihuna, na akwai sujada. Sai kuma guraren guda uku suna cikin al-mufassal din, ƙarshen suratul najmi fasjudu lillahi wa'budu, ƙarshen suratul inshiqaq wa idza quriya alaihimul qur'anu la yasjudu, ƙarshen suratul al-alaq kallala tud'uhu wasjudu waqtarib. Mun gane? irin su ne gurare guda hudu wanda malamai suke sabani akai wadansu sun tabbatar da ita a ta ina ga ibnu wahab abdullah ibn wahab al-misri dai daga cikin manyan malaman malikiya ya tabbatar da wadannan guda 15 da wa asbata ibn wahab lil jami'a kamar yadda mai irshad risali ke fada abdullah ibn wahab ya tabbatar da wadannan guda 15 da dukkan su indani da kyau cikin malaman malikiya kenan وكانوا يسمعون منه النغمة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فتصحابين ما أيكي صلى الله عليه وسلم أسنك سنتي سنة جنجن كراتون ما أيكي عليه الصلاة والسلام ينا كرن تصبح اسم ربك الأعلى لكم هل أتاك حديث الغاشية وتوداك تمتي يكراتو أسرتي ba wai shi yake nuni ba kawai a ce aje shi tsidkawo yayi shiru baya cewa komai da bakin sa babu laifi irin su sinun sadun ba da sauransu irin abubuwan da la'alla idan kana karatun ma a asirce wadannan abubuwan za su dinga bayyana mun gane da kyau to wadannan gunji dinnan da za a dinga ji kadan kadan ba shi da matsala kuma haka wannan shine asir cewa ne ba wai ko a ganka kai kidan ba Allahu akbar ba da ake ba mun gane da kyau garatun da ake asirce shine an yi sunni a nafsahu ya jiyar da kanshi shi abin da yake karantawa dan amma wanda yake bayan ka zai dinga jin is dinka da sauransu irin harafin da yake zama to yana fita da wato yana da hurufus safir mun gane irin sim sad zayu wani lokacin da za su fita za a dan ji wannan kara mun gane za a gane to waɗannan suna jin yana karanta sabbi sumar rabbikal a'la saboda ga simin farko da kha'un kha ga shi da sauransu da za a ga cewa in za ka faɗe su to za ka dan gyara haƙoranka da bakinka da sauransu wannan haka wani lokacin sahabbai suna jin ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin haka nan da mun gane da kyau wa kana ahyanan yaqra'u biwassama'i dhatil buruj a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana karanta wassama'i dhatil buruj wa biwassama'i wattariq da kuma wassama'i wa tariq wa nahwihima min as-suwar da makamantan su daga cikin surori wannan hadithin na Jabir ibn Samura ne malam ya kawo shi dazu a baya mun gane da kyau ya kawo mana shi a baya to ya tattasa shi da Allah saboda dan adam kuma dan adam ajizi ne tare yake da cika goma ba da Allah ko ya shambace shi amma dai wancan din na wassama'i dhatil buruj wassama'i wa tariq da kuma wallahi idan ya ga shawon da a can ya kawo mana shi shine anan ma dai ya kawo din hadithin Jabir ibn Samura wanda yana cikin sunanu Abi Dawud wassama'i wa tariq da wassama'i dhatil buruj haka Jabir yace Jabir ibn Samura kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri wal 'asri bis-sama'i wa tariq wassama'i dhatil buruj mun gane da kyau wa ahyanan yaqra'u bi wal-layl idha yaghsha wa nahwiha a waɗansu lokutan kuma yana karanta wallahi idan ya rusha da kuma makamanciyarta wato wanda wannan kuma zamu ga cewa shine hadithin Jabir ibn Samura wanda Imam Muslim ya fitar da shi gane Jabir ibn Samura ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya qira'u fi dhuhri wal layli idha yaghsha wa fi riwayatin bi sabbi hisma rabbikal a'la ونحوها وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح اطول من ذلك yana cikin sayyid muslim ma yake alaihi salatu wassalam yana karanta sabbihi sunna rabbikal a'la a cikin sallar sa ta adh-dhuhr a wadan sulukuta wani lokaci yana karanta wallahi idha yaghsha ala asr ma kuma yana karanta wallahi idha yaghsha da sabbihi sunna rabbikal a'la amma as-subahi karatun da yake yafi haka sau gane da kyau sai kuma sallah ta salatul asr wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fil ulayni bi fatihati al kitabi wa suratayn ويطول في الأولى ولا يطول في الثانية ما يكي صلى الله عليه وآله وسلم ياك سنشينا إن كراتو أتكر ركو إيقو دابيو نصلى الأسر ينا كرانت فاتحة الكتاب لكم سوروري إيقو دابيو ويطول في الأولى ينا سويتا وأتكين كراتو الركاء تفرقو ما لا يطول في الثانية إذن سويتا والنبايا هي أتكر ركاء تبيو فوانا ذا مكتشوا حديثنا yayita tuttusuwa a gare mu shine hadisin Abu Qatada ne adazu mun karanta shi adazu mun karanta shi ina karanta shi da muka yi a wannan zaman ma da ya kai guda biyu kana da soma ya qara'u fi zuhuri fil ulayni bi ummi alkitabi wa suratayn wa fi rak'atayn al-ukhrayn bi ummi alkitabi wa ismu al-ayati wa fi ru'atin ahyanan wa yatawwilu fi rak'ati al-ula ma la yatawwilu fi rak'ati al-thaniya wa hakadha fi al-'asr hakaza fi sunni an gane da kyau to yanda yake a cikin sallar az-zuhur haka yake yi a cikin sallar al-asr yana tsawaita raka'a ta farko irin dadewar da baya yi a raka'a ta biyu sannan kuma a raka'o'i guda biyu na farko yana karanta sura bayan ya gama karatun fatiha raka'o'i guda biyu na ƙarshe yana yi iktifa'i da karatun fatiha an gane da kyau وكانوا يظنون انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه الاولى صحابي sun kasance suna da yakinin cewa hakika ma yake alaihi salatu wassalam yana nufi da wannan tsawaita raka'a ta farko da yake yi sahabban shi suliski karatun suliski raka'a ta farko ya zama to sun samu raka'a ta farko tare da shi kun gane saboda akwai bambanci tsakankanin allazi adraka ar-raka'ata al-ula da kuma wanda lam yudrikaha wanda ya riski raka'a ta farko shi ya riski raka'a cikakkiya tare ya riski sallah cikakkiya tare da limami wanda zai samu lada mai yawa tare da limami wanda shi kuma ya riski wani abu ne tare da limami da ya riski dukkan sallah tare da limami ba za ka hada shi wajen lalaba tare da wanda ya samu sallah duka tare da limami khasatan kuma alladhi adraka at-takbiratal ula da ma yace alayhi salatu wassalam yace dukkan mutumin da yayi sallah ta kwana 40 yudriku at-takbiratal ula kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq hadithun Anas ne yana cikin al-jami' na al-imam at-tirmidhi kamar yadda shi al-imam at-tirmidhi din yayi mai suna al-jami'u al-mukhtasar al-jami'u al-mukhtasar sannan kuma wadansu daga cikin malamai suna ce mai as-sunan saboda ya fi kama da sunan akan al-jami an gane wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadra 15 aya wato ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yin karatu a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'i guda biyu na farko na sallar al-asr gurgudan aya 15 yake karantawa bayan ya gama karatun fatiha sai ya karanta sura din da bata wuce aya 8 ba idan kada sai su baka aya 15 adara nisfi ma yaqra'u fi kullin min ar-rak'atayn al-ulayn fi adh-dhuhr gurgudan rabin abinda ma'aiki ya kasance yana karantawa a cikin kowace raka'a daga cikin raka'o'i guda biyu na farko na sallar adh-dhuhr wato a kowace raka'a cikin raka'o'i guda biyu na sallar adh-dhuhr manzo Allah yana karanta aya 30 hadisin Abu Sa'id al-Khudri haka ya tabbatar to kuma a raka'o'i guda biyu su kuma yana karanta raka'o'i guda biyu na ƙarshe su kuma yana karanta musu aya 15 sai ce wa fil 'asri fi rak'atayn al-ulayn qadra qira'ati 15 aya wani gwadan yanda za ka karanta ayoyi guda 15 mun gane وكان يجعل الركعتين الاخيرتين اقصر من الاوليين قدر نصفهما يا kasance yana sanya rakawoyi guda biyu na karshe mafi gajarta sama da rakawoyi guda biyu na farko gurgudan rabin su shine yana yin karatu idan muka dauka a raka'a ta farko da ta biyu yana karanta gurgudan aya na 15 a raka'a ta uku da ta hudu gurgudan aya nawa za a dauka aka ce rabi bakwai to bakwai aya suratul fatiha aya nawa shi aya bakwai shine yaktafi bi qira'ati suratul fatiha yawwala shine abin da zan fahimta saboda wani lokacin za ka ga fiqhu tana bayyana idan ka hada wancan magana da wancan magana sai ka fitar da natija shi yasa al-imamu ash-shafi'i Allah ta'ala ya ji kansa da rahama da aka mai magana akan aqallul ham sai ya zama to yayi jam'ul ma'lumat Allah ta'ala ce walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlayn mun ga inda jau shekara biyu sai Allah ta'ala ya ce wa fisaluhu fi amayn mun ga inda jau sannan kuma a wani gurin ya ce 30 shahara wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara sai da muka dauki shekara biyu wannan shine shekaru lokaci ne na shayar da yaro to kuma nawa ne zai yi saura cikin wata 30 na'am
tashi
wata na shidda to shikenan sai al-imamu shafi yace aqallu muddatul haml shine zama to 6 ashhur mun gane saboda in muka dauki ayat da tace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da dokan cikin yaro da yaye shi shine watanni 30 to shi kuma Allah ta'ala ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilan liman arada an yutimma ar-rida'a wanda yake so ya cika shayarwa iya mudda shayarwa ita ce shekara biyu da aka dauki shekara biyun nan aka dora ta akan wata 30 zamu ga cewa aka saka ta cikin wata 30 abinda za ta yi kingi shine wata 6 kadai sai zaman to idan miji ya auri mace inda har zaman su ya kai wata 6 ta aihu wannan ba zargi tsakankanin cewa tsakanin shi da ita cewa wannan dan ba nashi ba amma in yayi kasa da wata 6 yana da damar ya kai da kira masiya saboda ba a wata ba a aihuwa a ciki yana dan wata 5 ko yana dan wata 4 lokacin da mutum ya auri mace bayan wata 4 ta aihu yace tace mishi ai ba da shi ta zo daga gidansu ba a gidan shi ta same shi kenan sai a je wajen alƙali ya rabe garrama na'am wa kana yaqra'u fihi ma fatihatil kitab ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin karatu a cikin rak'o'i guda biyu na karshe yana karanta fatihatul kitab wa kana yusmi'uhum al-ayata ahyanan ma'aiki alaihi salatu wa salam ya kasance yana jirrasu aya daya a waɗansu lokuta din daga cikin ayoyi din karatun fatiha kenan in rak'o'i na karshe ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر ما يكي صلى الله عليه وسلم ينا ينكراتو بسورور دمك أمتا أبايا وانا من دان لاجه كران تاسو أتكين صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم إرن والسماء والطارق إرن والسماء ذات البروج حديث جابر ابن سمرة وانا ينا أتكين صلى الله عليه وسلم أمتا كان يقرأ في الظهر والعصر السماء والطارق والسماء ذات البروج haka irin suwan layli idza yaghsha irin su sabbih isma rabbikal a'la hadithan jabir ibn samura wanda yake cikin sahih muslim shi ma ya tabbatar da cewa cikin azur da rasar din duka haka yake haka kuma idan muka dauki wata sura ce wanda ma yake karanta kuma cikin sallan zuhur sabbih isma rabbikal a'la mai magana akan tadhalata ka hadithul ghashiyah to wannan duka yana karanta su yanda yake karantawa a can haka yake karantawa na to yana ga anan yake kamata a ce mu kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan sallah ta 4 daga cikin jerin salloli na farilla wanda mun doki maghrib a mun doki as-subahi adh-dhuhr al-asr insha Allah ta'ala za mu tashi da kan maghriba abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك